gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za ku iya jin mu a kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fadi
tare da ni Daula Salim.
Duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yakan yi dubi ne akan kiwon lafiya, inda yau ma 21 ga watan Fabrairun shekarar 2019 shirin namu zai yi magana ne akan ciwon cutar kenda. Gaskiya abin da yasa ake samun matsala mafi akasari iyaye ba sa jurewa har akai ga wannan watan da ake zuwa a yi rigakafin ita kenda.
Kare haka yake Zara, kin san kwanan nan ne hukumar lafiya ta duniya ta fito da wani sabon rahoto da ya nuna yadda wannan cutar ke ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma, wanda ya zamto abun mamaki ganin yadda za a iya kawar da wannan cutar ta hanyar rigakafi kadai, wanda tun shekaru 50 da suka wuce aka samar da shi kuma kyauta ake bada shi a duk asibitocin gwamnatin kasashen mu na Afirka. Amma dai wakilin sashen Hausa Hawa Umar ta tuntubi jama'a domin jin me suka sani game da rigakafin kenda, sannan zamu ga to likita daga nan Amurka domin yayi mana ƙarin bayani akan cutar kenda.
Ku kanku masu sauraro, za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar mu ita ce 1-200-220-5255. Kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus kenan. Amma kafin mu je nan, bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce shin ko kun san da cewa cutar kenda na ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Kininu Sani Misali, inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika cutar kenda cuta ce mai matukar hadari ga rayuwar dan adam, fatan mu dai Allah ya kara kare mu daga kamuwa da ita,
amin. Sai Bashar Kansila mai tukunya derin daji jihar Kebbi, inda yace salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Ko shakka babu, cutar kenda na ci gaba da barazana ga al'umma, musamman ga mazauna karkara. Muna addu'ar Allah ka yi mana katangar karfi, amin.
To sai Umar Lawal dan Fulani cewa ya kamata gwamnatocin kasashen da wannan cuta ta yi kamari su gaggauta maida hankalin su akan ganin yadda za a yi a kawar da karshen wannan cutar.
Sai Prince Usaini Mika dan masanin Rijau, inda yace hakika cutar kenda tana matukar illa ga rayuwar dan adam, musamman kananan yara. Saboda haka muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen ta, amin.
To sai Arma Ya'u Hussein da Shafi'u Husaini, inda suke cewa salam yau da gobe. Fatan alkhairi gare ku. Tabbas cutar kenda cuta ce mai matukar barazana ga rayuwar al'umma, sai dai mu yi addu'a Allah Ubangiji ya mana katanga karfi da ita ku tashi lafiya.
Sai Iliya mai kanti garki, inda yace assalamu yau da gobe. Tabbas cutar kenda tana dada yin kamari, Allah yayi mana garkuwa da ita, amin.
To sai Haris Alkanawi Goran Maji tare da Haris A Adam Goran Maji, inda suke cewa yau da gobe ikon Allah. To da farko dai muna mika gaisuwa ta musamman da fatan alkhairi gare ku, sannan a ƙarshe muna addu'a Allah Ubangiji yayi mana kariya daga dukkan miyagun cututtuka wannan zamanin.
Sai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda yace assalam filin yau da gobe mai dimbin falala da tarin albarka hakika ni kuwa nasan cewa cutar kenda na ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma domin ita ce silar rasuwar dan uwana Muhammadu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta a doran ƙasa kamar yadda ka kawo mana ƙarshen cutar kurkunu a doran ƙasa dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ji kan Muhammadu
to amin ya rabbi sai Mansur Babauru na fada jihar Bauchi jihar Gombe inda yake cewa salamu yau da gobe da fatan alkhairi gare ku dan Allah ina so ku tambayar min likita shin wai mutum yana dauke idan mutum na dauke da wannan cutar idan kai mu'amala da shi zaka iya kamuwa da ita to Mansur muna likita na nan zuwa zaka in kana sauraron mu an jima sai ka lalubo mu domin kai tambayar ka ga likita
sai Muhammad dan Budam Shani Allah ya sa na faɗi sunan nan daidai inda yace yau da gobe ikon Allah hakika cutar kenda ta zama annoba a tsakanin jama'a ganin yadda jama'a suke fama da shi fatan mu dai Allah ya malakatan ga karfe tsakanin mu da cututtuka yau da gobe mu kwana lafiya
to mun gode sai Adamu Muhammad mai nasara inda yake cewa yau da gobe ai wallahi cutar kenda muguwar cuta ce mai kisa kuma abun bakin ciki ma shine mutane da yawa basu san wannan cutar ba kuma alamominta shi yasa muka gayyato likita domin duk ya wayar mana da kai akan wannan cutar kan
haka ne sai sako daga Abdul Aziz Ibrahim Galadanci inda yace da fatan dai Allah ya kawo mana saukin wannan cututtuka na zamani
to sai Awam Mahmud Dumba'a ne jarto Allah sarrafa faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa to muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar a nahiyar Afirka
sakon mu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Yakanaji Bauchi inda yace yau da gobe hakika wannan cutar tana da matukar hadari ga al'umma da fatan Allah ya kawo sauki
to mun gode ku cigaba da aika mana da sakonni Kiliyar sashen Hausa Hawwa Umar daga Abuja ta tambayi jama'a akan cutar kenda.
To suna na dai Adamu Suleiman Jakusko.
Shin ka san muhimmancin rigakafin cutar kenda?
Eh kwarai na san muhimmanci domin ni ne zan gaya miki muhimmancin shi. Ni dai a lokacin da nake yaro na taba yin shi. To amma kuma tun daga lokacin na dauki darasi mai zurfin gaske saboda tun lokacin da Allah ya bani iyali sai ya kasance a duk lokacin da iyali na take da juna biyu za ta je asibiti bayan ta gama gwaje-gwajen su har ta aihu za ta bi duk wa'annan sharaɗan na alluran rigakafi duka har sai ta gama a ƙarshe ma har a ba su certificate duka ƴaƴana kowanne sai an mishi rigakafin nan daga mataki na farko har zuwa ƙarshe har asibitin ma su ba su certificate wanda ya tabbatar da cewa sun gama duka rigakafin da ya kamata a yi kuma cikin yardan Allah Allah yana kiyayewa ni dai har yanzu cikin ƴaƴana ba wanda ya taba yi
za ka ga wani magidancin bai barin a yi wa ƴaƴansa rigakafin ma kowace cuta shin ka taba ka ga bambanci tsakanin nin yaranka da suke karban rigakafi da kuma wasu yaran
eh gaskiya akwai bambanci sosai watan bambancin da nake gani ko wajajen kuzari da kuma lafiya zaki ga bambanci tsakanin su da yaran da ba su rigakafi sabila da abin da yasa na gaya miki haka zaki ga wasu yaran sai ki ga wani jikin shi da kuraje a wani zaki ganshi da katan ciki wani dai zaki ganshi dai da wani cuta kuma a koda yaushe mukan jawo hankalin irin makotan mu da ba sa son wannan abu mu gaya musu domin ya faru da wani abokin mu makocin mu ne kuma matarsa ta tashi za ta aihu bata taba zuwa awu ba ya rasa yanda zai yi da ransa kuma aihuwan ya zo mishi da matsala to kin ga irin wannan dama su ba su yadda ma da irin wannan ba in kai magana sai su ce maka wai ai akwai wasu magunguna a ciki alhalin idan ka je asibitin nan zaka samu ga musulmi ga krista ga bahaushe ga inyamuri ga bayarabe da kowa a layi ana mishi wannan abun to ina za a saka wani magani ya cutar da kabila guda
sunana Happy
madam Happy kin san muhimmancin rigakafin cutar bakon dauro
eh na sani anawa sanuwa shine a yanda mu ba ma kula da yaran mu da tafiya asibiti wani lokaci yaro na ciwo ba za mu dauki mataki a cikin lokaci ba sai abu ya kai inda yaro zai kwantar tukuna ya kai inda yaro ma zai lallace kame mu tashi mu doke mataki. So ni a nawa ganewa shine ya kamata mu mata haihuwa mu tashi mu dage da su mazajen mu da muke zama tare da su, su su zama mu masu goyon baya kowanne lokaci. Duk abin da yake tafiya a cikin ta manufan yaran da mun haihu ya kamata sai mu tashi a tsaye don mu gan mun cire da wannan cuta a cikin jukunansu.
Shin yaranki sun karbi wannan rigakafi?
Kam lokacin da na haife yara na asibiti kam gaskiya sun karba wannan rigakafi, kuma da sun karba rigakafi din nan har yau har gobe sai dai dan yaro yayi ciwon kai shine na san da cewa zan nema magani. Amma kam ta maganan irin ya kwanta da yawan dagan ja asibiti bai faru ba.
Sunana Umar El Faruq Ahmad, mai sharhi karan al'amura a Abuja, Nigeria.
Shin ka san muhimmancin rigakafin bakon dauro?
Kware kuwa ni na san muhimmancin rigakafin bakon dauro domin ammancin na yara sama da shekaru 30 da wani abu, kuma akalla na ga amfanin ta tunda har na girma na kawo yanzu na da shekaru 40 ban da wannan cuta, kuma ƴaƴana ma ina kokarin duk sanda aka shelanta za a yi musu wannan rigakafi ina kai su a yi musu saboda na ga amfanin sa. Kuma ko yanzu akwai wannan shaida na alluran da aka yi min na wancan lokaci, duk da wasu na kushewa akan yana da illoli wasu su ma danganta da haihuwa da sauransu. To gashi sama da shekaru 30 kuma an min yau kusan shekara na 5 da yin aure, na kuma samu karuwa, kin ga bana tunanin akwai wani illa dangane da wannan allura, illa iyaka mutane su mai da hankali akan karban sa musamman idan aka kwarmata za a bada shi.
Sunana Ngozi, kin san muhimmancin rigakafin ciwon bakon dauro?
Na sani. Muhimmancin shi shine mata su dinga kai yaran su asibiti domin allurar rigakafi, saboda wannan ciwo ne wanda yana bata yara sosai, yana kan sa yaro kar yaro ya ji kunne ko kuma kar yaro ya ganguri. A the early stage ya kamata a kai yaro din nan asibiti a yi mishi wannan allura din, domin bature sun ce prevention is better than cure. Kuma a wannan zarafi din na kira mazajen mu su dinga mana taimako da kuɗi kuma da advice, domin mun ce musu su taimake mu da kuɗi mu kai yaran nan asibiti, kar su ce wai ba su da shi. Domin ko a asibiti in mutum ya je aihuwa ana kan ce wai a wannan lokacin zuwa wannan lokacin a dinga kawo yaro saboda wannan alluran rigakafi din. Ma alluran rigakafi din nan yana da kyau a yi ma yaro tun yaron bai san komai ba, kuma tun yaron ko yayi girma ma akwai stage da zai kai sa dana mishi wannan allura din. Shine magana nawa. Ina kai su ana ba su wannan allura din, kuma waɗansu asibiti din ana dan karba dan canji a ba da wannan allura din, kuma a asibitin gwamnati ba sa cika karba kuɗin wannan allura din. Shi yasa yana da kyau a dinga kai yaro a yi mishi wannan allura din.
Da farko dai sunana Fatima Abdullahi Nuhu. To gaskiya na san cutar kyanda kan sosai, wato ciwo ne wanda za a ce mafi akasari dai yara sun fi yin shi. Duk wani yaro zaki ga dai a tasowar sa sai yayi wannan ciwo na kyanda.
Shin kin san muhimmancin rigakafin wannan cutar?
Gaskiya rigakafin ba ma kyanda ba, rigakafin ma kowane ciwo gaskiya yana da amfani. Tunda kowane ciwo kafin ya kama mutum zaki ji an ce ga rigakafin shi. To in har mutum kuma ya samu ya bi zaki ga abin da yardar Allah sai kiga an tsallake. Amma gaskiya idan ba a yi rigakafin ba akwai matsala. Gwara dai a dinga daurewa ana yin rigakafin.
To kin taba cin karo da wanda bai yi rigakafin cutar kyanda ba, ko kuma kika ganshi yana kyandar sakamakon rashin yin rigakafi?
To kin san kamar ita yanzu kyanda mafi akasari zaki ga yaran mu sun fi yi. Akwai wasu ƴan watanni da yara suke kaiwa ake musu ita allurar rigakafin kyanda. Tun daga haihuwar yaro akwai wasu allurai da ake yi, ake zuwa ana yin su. Akwai kamar za a iya cewa na wata ɗaya, akwai haka dai ka'idojin alluran suke. To duka na rigakafi ne. To ana so iyaye su dinga daurewa in har aka fara ma yara wannan allurar. Gaskiya abin da yasa ake sa matsala mafi akasari iyaye ba sa jurewa har akai ga wannan watan da ake zuwa a yi rigakafin ita kyanda. To sai kiga an kyara yaro, sai kiji ana ke ni na gaji kawai da alluran nan, ba kuma ya Allah ne yake karewa. To gaskiya kafin Allah ya kare ka, kai ma fa sai ka kare kanka. To shine zaki ga yaran mu suna ta wahala. Kuma dai kamar yadda naji an ce idan ma ba a yi da yaranta ba zaki kiga ko bayan girma ne sai kai shi wannan ciwo.
Shin kin taba cin karo da yaron da yake fama da wannan cuta ta kenda sakamakon rashin yin rigakafi?
Kwarai sosai kuwa akwai yara da dama da zaki ga kuma suna ciwon kuma idan kika tambayi iyayen zaki ga sun ce ba su musu wannan allurar rigakafi ba.
Wannan illa ta haifar masa.
Gaskiya illa sosai saboda zaki ga gaba daya zaki ga ta kashe ma yaro karfin jikin shi. Farko zaki ga yaro ya fara kamar irin da kaman a ce zazzabi. Zaki ga kuma yaro idan shi yayi kamar irin yana ciwo ya zaki ga yana kwantsa-kwantsa. Daga ƙarshe kuma zaki ga ta feso da wani abu a jikin yaro kamar irin borin jini. Haka zaki ga jikin yaro dai yayi ya tashi. To wasu yaran ma naji an ce har kurmantar da su take. Gaskiya tana da illa sosai.
To madalla. Yanzu kai tsaye ta waya muna tare da ƙwararren likita Dr. Mustapha Munir daga jihar Pennsylvania ta Amurka. Sannan ba jimawa za mu fara da amsa wayoyinku. Lambar mu ita ce 1-202-220-6255. Kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus.
Dr. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da shukowa a cikin shirin namu na yau.
Yawwa barka ku dai.
Yawwa. To dakta yau muna magana ne kan ciwon kenda wato measles a turanci.
Na'am. To ne go ai na kuka tsaya ana ku bayani na ciwon kenda ne kuke so.
To dakta muna son ka mana bayani ne tun daga farko mecece wannan cutan me ke kawo ta kuma wace hanyoyi za a bi a kare kai daga kamuwa daga wannan cuta?
Wato ita cutar kanda ciwo ne kusan da kowace uwa ta san alamanta ko asibiti ana cewa idan duk wadda ta zo ta ce ma danta na jadda to da gaske to kanda ce kwayan cuta ne na virus da yake kama yara kayaran da suke kaman watannin yayi kaman shekara daya kenan zuwa shekara biyu a kasari dai zuwa kasa da shekara biyar. Akwai sanannun alamominta wanda sun hada da mura mai zafi in aka yi mura in yaro yayi mura mai zafi sai wannan kuraje da a jiki su feso wanda na kenda masu kama da borin jini sai kuma kwantsa a ido da kuma dai yawan laulayi wato a yanzu tsari da muke da shi na kiwon lafiya duk inda aka ga cutar kenda alama ce ta cewa an samu gazawa wajen yin allurar rigakafi a wannan al'umma saboda akwai allurar kenda da ake wacce tana da matukar amfani wajen kariya ana yin wannan allura ne a wata tara. To abin da muka ci gani a asibiti shine idan uwa danta yayi wata 6 ta ganin shi da kumari ya dan fara rarrafe da karfin jiki sai iyaye mata da kuma mazan ma su dinga ganin to menene a dauki yaro a kai shi asibiti ko yarinya sai a ga kaman to ai da karfin jikin sa to daidai wannan lokaci kenda tana shiga daidai lokacin kuma da ake kokarin yaye yara sannan illar ta ita ce ko wannan kurajen sun tafi ko wannan alamun ko da an je ma asibiti abin to tana kashe karfin garkuwar jiki da kumari na yara sai ya zama duk wanda ya yi kanda zai dau wani dogon lokaci ko bayan kanda ta tafi yana ta laulayi yau wannan gobe wancan da karfin jiki cikinsa zai saki ya zama ba shi da kwarin da zai dinga kaman sarrafa abinci yadda ya kamata to wannan kuma sai ya ba da dama da duk cututtuka da rashin kumari da rashin karfi da rashin lafiya sai yawa a wannan jaririn. A cikin illolin wannan cuta ta kenda da ake gani ba wai fa kawai wannan kurajen ba ne za su wannan matsala da ciwon ido zai iya kasara ido wani lokacin zai iya janyo kurmancewa a sakun ji sau da yawa kuma akwai illa da yake yi wa kwakwalwa wanda ba za a gani ba yana rage sai ya zama duk yaron da ya kenda karfin lafiyar kwakwalwar shi da kaman basirar shi tana dakushewa yana dakushe basira da dakushe kwakwalwa kun ga wannan yanzu a zamani da ake na kaman harkar ilimi na boko da na musulunci da na zamani kaga an yi ma yaro illa tun bai san bai yi wayo ba zai zama cewa basirarsa da kwakwalwarsa ta dakushe duk wannan za a iya gudunsa idan an riƙe allurar rigakafi saboda haka alamun kyanda kusan kowa ya san su amma duk inda ka ga wannan alamun to an fi samu gazawa kenan wato ita kyanda ba a so ma a ganta duk inda aka riga aka fara ganin alamun ta to gaskiya sai mu duba da kyau mu ga cewa an gyara allurar rigakafi rigakafi duk na waɗannan cututtuka kyanda da nasarar cututtuka kyauta ake yin su ba a biya duk asibitin gwamnati da duk asibiti na daga nan unguwanni zuwa na ƙananan hukumomi zuwa na jiha zuwa na wajen tarayya suna da ranar da suke allura sai iyaye su kula su tambaya su ji ranar da ake su dinga kai ƴaƴansu ana musu sannan idan aka gaza ba a samu an yi allura ba alamar wannan cuta ta bayyana ko kuma wani lokacin kafin lokacin allura wani da ɗansa bai mishi allurar rigakafi ba har ya kai shekara biyu to fa kai ɗanka da yake wata takwas kana shirin kai shi rigakafi wata tara zai fa iya samu naka wato idan makocinka bai wa ƴaƴan shi rigakafi ba wai kawai ƴaƴansa yake sawa a hadari ba ya sa kai ma ƴaƴanka kanana saboda duk wanda bai kai wata tara ba shi ma zai iya dauka amma ba zai dauka ba sai har wani na kusa da shi wanda ya kai a yi masa rigakafi ya ki ya je ya yi rigakafi wato sai makocinka ya guji rigakafi sannan sai ya sa ma ɗanka ko kuma kai ka guji rigakafi ƴaƴanka da suke shekara biyu shekara uku da suke wayo suke yawo a gari za su je inda za su dauko wannan ciwon su kawo ma gida
to likita kada in ka tsaya idan yaro ya wuce shekara biyar bai iya kamuwa da wannan cutar kenan kwata-kwata
a'a ba maganar ai yawanci bayanin da ake cewa cutar ta fi ƙarfi a'a amma babu wani shekara ko wani abin nan duk girman mutum inda har ba a yi masa wannan allurar rigakafi ba ko da babba ne komin shekarunsa zai iya kamuwa da wannan ciwo na ƙyanda so a cikin biyu ko dai a ma rigakafi ko kuma kai ciwa in har nan abu biyun ɗaya bai samu ba to za ka kama da shi in ka taɓa yi a baya to gaba ba lallai ka sake yi ba amma in ba ka taɓa yi ba kuma ba a yi ma rigakafi ba komin shekarunka tana cikin haɗarin kamuwa da shi
to likita bari mu zo ga shi ta kanta ciwon kama wa'inda ba su samu sun yi rigakafin ba suka kamu da wannan cuta akwai hanyoyin da za su bi ana warke wannan cuta kuma me ya kamata su yi ga wanda ya tashi yau ya ga ɗan shi ya kamu da ciwon ƙyanda me ya kamata ya yi a matsayin shi na iyaye
to na farko shine kada mutane su ga dan ana ganin ciwo da yawa a ce ai ƙyanda ce bari a zauna a gida to kuskure na farko kenan matakin farko shine a nemi magani kuma a tsaya kan maganin saboda ƙyanda da ake ganin ta kamar an rera ta tana kisa tana kurmantarwa a dakushe basira tana sa laulayi ta ga abin shine a ce menene mutum yaro ya ki girma ya kasa kumari duk sa'o'insa sun wuce shi ko da wannan kurajen da abubuwa da suka bayyana na ƙyanda suka masu fin tafi so duk wannan abubuwan idan mutum ya je asibiti za a ba da maganin cutar da kuma sinadarai masu gina jiki da za su yi maganin wannan laulayin musamman sinadarin vitamin A da zinc wanda za su ƙara ƙwarin jiki sai maganin wannan laulayin wanda ko da ƙyandar ta fita wannan laulayin ba lallai ya fita ba sai an tsaya da magani sai an kula da duk wanda aka samu tsautsayi ko sakaci da ya ƙyanda to sai an kula da bashi abinci masu gina jiki fiye da wanda ba bai wannan shi saboda kada wannan laulayin da rashin ƙwarin jiki ya kassara
shi to likita mun dan fara samun wayoyi bari mu fara ansawa mu ci ga wani kira nan daga Kwara bari mu ci tambayar da suke da shi salamu alaikum wa ke kan layi daga Kwara
Ana alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba, ina mai blouse daga Nigeria.
To Malam Bello ga likitan nan kai tsaye yana sauraron ka.
Yanzu na Hello, yanzu na ni kunna radio dai ban ji sakakken bayani ba, amma na ji dai ana magana kawa ciwon an kanda. To ni tambaya ta daga yake ba sauraron ka daga farko ba shine nake wannan wai cuta musamman tana daga tana da rigakai ko kuma menene alamomin wannan cuta ko kuma wata kariya ce jama'a za su yi domin su guje ga kamo wannan cuta, ita ce tambaya ta.
To likita.
Yawwa, to ai duk da na faɗa ina so da ma an kuma nanatawa ana allurar rigakafin cutar da a wata tara ko lafiyar yaro ko mun kumarinsa a daure wannan wata tara suna yi a wannan rigakafin da ake na sauran cututtuka a haihuwa sati biyu da sati shida wata uku duka wannan akwai su, amma na ƙyan da sai a wata tara ake yi. To wannan in aka ji wannan shine babban matakin kariya, kuma alamominta zazzabi mai zafi, mura mai zafi, sai wannan kuraje da suke fitowa da rufe jikin mutum gaba daya wanda za su fito daga kai har kafa, sannan wannan aje za wani lokacin sabiya za su fito har cikin baki akwai su, za su zama ko ina a jiki, sannan kuma ido ya ja wani lokacin yayi kwantsa. Sune dai manyan alamu.
To ga kira nan daga Niger. Assalamu alaikum.
Amu alaikum salam.
Yawwa, wake kan layi.
Ibrahim yake gula a garin Mai Gode a Kimba.
To Mallam Ibrahim, likita na sauraron ka.
To tambayar da nake ma likita ya taimaka a ga mu da wani magani wanda za mu rika samu cikin sauki idan Allah ya hukunci wannan cuta ta kama yara.
To babban gaskiya babban magani shine abin da yafi magani shine rigakafi. Rigakafi yafi magani duk wanda duk inda a wajen ciwon lafiya yake ko asibiti ko ɗakin shan magani wanda ya kusa da kuna hukuma mutum ya tambaya yaushe ne ranar rigakafi. Sau da yawa yawancin asibitoci suna sa ko ranar Laraba, wasu su sa ranar Litinin, akwai ranar da ake allura. Shi ne mu kai yaran mu kanana wanda yake da ƴaƴa kanana ƴan ƙasa da shekara biyar ya ware lokaci ya kai su, kuma a daure abu a taimakawa iyaye mata a ƙarfafa musu gwiwa
Sadiq Daula, barkanku da aiki.
Barka ka dai, wake magana?
Kuna magana da Kadora Digaga dan Fulani Wardi, ɗaya daga cikin jan kungiyar da alkhairi muka zore shi jihar Bauchi.
To barka da shigowa Mallam Kadora ga likita nan na sauraron ka.
Yawwa, to tambayan da zan yi wa likita kamar wannan cutar da ake faɗa mu sai ya kamu sai a gane ya kamu da ita.
To alamar ta farko shine zazzabi mai zafi da mura, musamman ta hanci ta baki da zazzafin zazzabi. Duk wanda yake da zazzabi mai duk yaron da zazzabi mai zafi ya kama shi, dama ya kamata a kai shi asibiti. Sai idan zazzabin nan bayan kwana biyu zuwa uku wannan zazzabin sai ya kwakwalaje su fito a baki da ido da kodina a jikin yaro, banda za su yi kamun ana cewa suna da kama da burin jini, wato kwakwalaje da za su fito jajajaji haka baki-baki duk su rufe kodina a jikin yara.
To likita, ai ina jin wannan bayanin ya wadatar, sai dai kuma a ci gaba da faɗakarwa don ku je rigakafin shi ne babban magani. An ce rigakafi ya fi magani, kuma in kunne ya ji jiki ya tsira lokaci ya yi hali sai. Mun gode ƙwarai, Allah ya saka da alheri. A madadin Daniel Brown da Zara Aminu Fage, ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya.
ne na motsa jike dinkin su ba ta share.